الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 29 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 20 a bangaren lissafi suratu Baha kafin darasi ne yau ba da yafi idan da ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am wai tambayar dan uwa shine dangane da hakkin wuya da ake fitar ma yaro idan an haife shi a ran 7 idan wanzami ya zo ya aske masa kai zaka ga an dan tattako yaro an tada bakin ya sanya wasu hukaki wayayen ko wani abu da sunan hakkin wuya shin yana da asali a cikin addini fitar da hakkin wuya baya daga cikin addini al'ada ce al'ada ce duk da cewa su kansu zaman yanzu da suka gane cewa mutane mafi yawa ba sa son haka sai su zo da wani magani su shafa su ce in aka shafa shikenan ya fita wai in ba a fita ma yaro ko me yake sa shi wasu su ce ko yana son ya shi ya zamanto wannan ko abinci baya zama ya ringa amai ko kuma ya zamanto magana ba ta fita wannan duka ne baya da asali a cikin addini maganar fitar da hakkin wuya al'ada ce kuma har ma fada suke gidan suwana ana hudda musu suwana ba a hudda musu su kansu wani zaman tambaya suke don haka wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini na'am
na'am ma ɗauka wannan kaman kisa ta Bilal radiyallahu anhu take cewa wani lokaci an kwace mai kiran sallah kuma dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala rike arziki bai bayyana ba har sai da kuma aka rufe shi ya kisa take ingance
to wannan kisa ba ma ta bajin ta bayin bane wai asalin cewa Bilal kana yi mamaki lalle abubuwa da yawa zaka yi wasu abubuwa baka ji ba na cewa Bilal wani lokaci an amshe masa kiran sallah sai Allah ya rike ketowa alfijir ya rike ketowa sai da aka je wai aka lallabi Bilal sannan da ya hakura ubangiji ta'ala ya saki alfijir din ya dawo lalle wannan kissa ban san ta ba kuma ban taba jin ta ba banda yau iya abinda na sani akwai Usman Allah ya kara masa yadda ba Usman ibn Affan ba wanda shi wannan Usman kin kakannin shi su suka gada mushi ma'ana kula da Ka'aba wanda makullan Ka'aba a hannunsu yake to a ranar da aka ci Makka da yaki sai aka amshe waɗannan makullai daga hannunsu ubangiji ta'ala sai ya turo sako daga saman 7 inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangijin ku na umarnin ku cewa ku bayar da amanoni ga masu su a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi ya danka masa wannan makulli yace ubangiji ne ya turo sakon cewa a baka a gane ku. Sannan kuma abu na biyu wanda muka sani, akwai hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa daga cikin waɗanda suka gabace mu wani annabi, Allah ya umarce shi cewa ya je ya buɗe wata alƙarya da yaƙi. Wannan annabi kuwa kamar yadda ya tabbata a cikin wata riwaya shi ne Yusha ibn Nun, almajirin annabi Musa alaihi salam. To an je ana fafatawa ana fafatawa, kamar yadda Hausawa suke cewa aski ya zo gaban goshi aska ta dashe, ma'ana ya kusa cin wannan alƙarya da yaƙi, kuma rana ta je fadawa. In rana aka sake ta fada to aiki ya kwana. To a lokacin nan shi wannan annabi ya tsaya ya kalli rana, ya ga ta kusa fadawa, sai yake cewa innaki ma'amura wa ana ma'amur, ke umarninki aka yi ki hudo daga gabas ki yamma ki je ki fada, ni ma wannan yaƙi da nake sa ni aka yi, Ubangijin da ya halicce ni shine ya sanya ni wannan yaƙi. Sai ce ya Allah tsaida mana ita, Ubangiji ta'ala take yanke ya tsaida masa rana, sai da ya gama cin wannan alƙarya da yaƙi, sannan rana ta gaba ta je ta fada. Wasu malamai suka ce tsaida ta ne aka yi cak ta fasa gudana, sai da ya gama yaƙin sannan aka sake ta. Wasu malamai suka ce dawowa aka yi da ita baya. To wannan hadisi ne ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana girman kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? To amma maganar an tsaida ma Bilal, dan Bilal ya bata rai an tsaida ketowa alfijir, sai da aka je aka lallabe shi ya hakura, wannan ba mu san da shi ba a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lallai ba mamaki, haka za ka ringa jin abubuwa da yawa. To wasu in aka bincika sai ka ga an samu suna da tushe, ko tushen ya zamanto ya inganta ko ya zamanto bai inganta. Wani labarin kuma in a bayan bincike sai ka same shi bayye da kai balantana kafa, kwata-kwata ma ba a yi shi ba. Kamar yadda muka yi bayani so da yawa, da kakan ji ana cewa lokacin da ruwa ya haɗiye Fir'aun, wato sai aka ringa wai cusa masa laka a baki don kada ya ce la ilaha illallah. To abu ne kana ji kamar haka ne, shi kuma hadisi ne ingantacce. Jibrilu alaihi salam shi ne yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulallah, ya ce da ka ga lokacin da ruwa yana ɗago Fir'aun, yana sama yana ƙasa, yana famar furta kalima ta la ilaha illallah, yace ni ko ina jinko laka ta ruwan maliya ina cusa masa a baki don kada ya ce la ilaha illallah, rahmar Ubangiji ta riske shi saboda ta'addancin da ya abin ƙasa. Yace wallahi da kaga abin mamaki, kaga in ka ji ana faɗa sai ka ji kamar tatsun ne. Yace shi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce akan haka. Lallai so da yawa za ka ji irin waɗannan labarai, lallai in an ji irin wannan to a yi ƙoƙari a bincika, a bincika a ga tabbas haka ne ko ba haka ba ne ba. Na'am.
Wani malami yana cewa akwai hadisi wanda duk irin karama da annaba na bani Isra'ila suke da ita, malamai yanzu na baya na manzo, na baya manzo sallallahu alaihi wasallam su ma suna da irin wannan karama.
Wannan ba hadisi ba ne ba. Su ne sufaye ne suka ajiye wannan ka'ida tasu, ba don komai ba, don su nuna maka cewa martabar waliyansu daidai take da martabar manzanni ko ta ɗara martabar manzanni. Shi ne suke cewa wai kullu ma kana mu'jizatan linnabiyyi jaza an yakuna karamatan liwaliyyi, wai duk abin da ya kasance mu'jiza ga ba annabi to ya halatta ya zamanto karama ce ga waliyyi. Duk abinda wai ya zamanto mu'jiza ce ga annabi to ya halatta ya zamanto karama ce ga waliyyi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wata ya sauko ya tsage. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa na mu'jiza wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya karfafe shi sun wuce a lissafa. Amma menene hikima ta Ubangiji? Shine tabbatar da annabtar annabi da manzancin manzo. domin al'umma ta gaskata shi. Lalle waliyan Allah suna da karama. Qur'ani shi ya tabbatar da cewa waliyan Allah suna da karama, wanda ayoyi sun wuce a lissafa. Ɗaya daga cikinsu cikin suratul Baqara, Ubangiji Ta'ala cikin suratul Ali Imran, Ubangiji Ta'ala yake kissanta mana al'amarin Maryam alayha salam. An gane ku? Da shi ne Ubangiji Ta'ala yake cewa, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الشاهد ubangiji ta'ala yace wa kaffalaha zakariya zakariya alayhi salam shi rini maryam alayha salam kullama dakala alayha zakariya almihraba a duk lokacin da zakariya ya shiga kewayenda maryam alayhi salam ta kadaita domin bautar ubangiji wajala inda harizqa sai samu wani abinci na musamman. Alamai suka ce ƴaƴan itacen da ba a samun su a lokacin rani sai ya same su ga su a wajen Maryam, ko ƴaƴan itacen da sai a damuna ake samun su sai ga su. Sai ya ce ya Maryam anna laki hadha, ke Maryam ta ina kike samun wannan abinci? Qalat huwa min indillah, sai ta ce wannan abinci yakan zo min ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, kaga wannan karama ce ta musamman Ubangiji ta'ala ya gudanar da ita ga baiwarsa Maryam alayha salam. Haka in ka dauka kissa ta ashabul kahf, wanda karama ce Allah ya nuna ga waɗannan bayi nashi, sun shiga kogo Ubangiji ta'ala ya jefa musu bacci sai da suka yi shekara 309 suna bacci, sannan Allah ya falkar da su. Wannan karama ce mai zaman kanta. Haka in ka koma cikin suratul Nam, lokacin da Annabi Sulaiman alayhi salam ya nemi cewa a zo masa da gadan wannan basarakiya ta birnin Saba wadda ake kiranta da suna wai Bilqis, to a lokacin nan wani daga cikin fadawansa wani aljin yace masa ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin, yace lalle wannan gado da ka nema a zo maka da shi zan zo maka da shi kafin ka tashi daga mazauninka na fada, kafin ka shiga gida ka fito ma'ana zamanka na fada da ka saba. Yace kuma lalle ni akan zawwa da wannan gado, mai karfi ne kuma amintacce ne, ba abin da zai taba lafiyar wannan gado. Ubangiji ta'ala sai yace qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfuru wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim. Ubangiji ta'ala ya ce wanda ke akwai sani na littafi a wajensa daga cikin sufa dawan Annabi Sulaiman alayhi salam, sai ya ce masa ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfu, yace ni zan iya zo maka da wannan gadan kafin idanka ya kifta, kafin ka kifta idanka. Take yake kafin Annabi Sulaiman alayhi salam ya kifta idansa, wannan salihin bawa ya zuma da Annabi Sulaiman wannan gado, sai ga gado a gabansa. Falamma ra'ahu mustaqirran inda, lokacin da ya ga wannan gado gashi a tabbace a gabansa, sai ya ce wannan dai kyauta ce ta Ubangiji na, dan kuma Ubangiji na ya jarraba ni, shin na gode ma ni'imar da yimin, na gode masa ni'imar da yimin, ko kuma zan mutunce masa? Sai ce duk wanda ya gode ma Ubangijinsa ya tabbata cewa yana godiya ne ga kansa, domin amfanin godiyar zai tabbata a kai shi. Wanda ya mutunce ma Ubangiji na bai rage shi da komai ba, domin Ubangiji ta'ala mawadaci ne kuma mai karamci. To wannan aya ita ma abinda take tabbatarwa karama wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gudanarwa akan a hannun waliyansa. To amma wannan na cewa duk abinda ya kasance mu'jiza gaba annabi wai ya halatta ya zama tun karama ga wali, wannan ka'ida ce suka kirkira ta. Don haka za ka yi suna cewa waliyansu suna raye da matacci, kamar yadda ake cewa Sidi Abdul Qadir Jilani yana raye da matacci kuma shi kanshi wanda ya kawo wannan kissar wai wani malami ne wai yana tafiya wai da almajirinsa sun zo bakin teku za su hau teku shi malamin sai yake ce masa in nace ya Allah kai kuma sai ka ce ya dan nasu ma'ana ka dinga kawo sunana suka taka kogi shi malami yana kiran sunan Allah shi kuma almajirin yana kiran sunan malamin shi to sai shedani wai yazo sai ya rada ma shi wannan almajirin yace yaya zaka dinga kama sunan shi ka kama sunan Allah ma wai da ya kama sunan Allah da yace ya Allah sai kawai ya nitsi a cikin teku ya je zai nitsi malamin yaje ya kama shi yace me ya faru sai yace a wani shedani yazo yace wai kai in kama sunan ka wai ya dinga cewa ya Allah to wani suke nihi da wannan kissa a nuna maka a matsayinka na bawa wai baka isa baka kusanci ubangiji dole sai ka biyo ta kan wani biyowa ta kan wani wannan shi kushirka ce karara duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala ya kafirta wannan ya gabata a cikin darasin mu na waqidul islam tsakanin ubangiji da bawan shi babu shamaki shi ya gaya mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun kuma shi ya faɗa mana amman yujibul mubarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru to dan haka wai su nuna cewa wai a matsayinka baka isa baka kusanci ubangiji sai ka biyo ta kan wani dan haka suke cewa man lam yakul lahu shaykhun fa shaykhuhu shaytan wai duk wanda ba ya da wani shehin shi ne yasa gaba wanda zai biyo ta kan shi to shaytani ne wai shehin shi wannan shirka ce a fili wadda ba ta da bambanci da shirka ta Abu Jahal da Abi Lahab da sauransu saboda mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su sun tabbata gumakansu Allah da Al-Uzza da Al-Mana ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa iya cuta balantana yayi ta suna bauta musu ne a matsayin cewa wai su zame musu tsani tsakaninsu da ubangiji su sai sun biyo ta kansu ba sai saba wai su kusanci ubangiji sai sun biyo ta kan waɗannan gumaka dan haka ubangiji ta ala yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula shufa'una inda Allah abinda suke faɗa wai waɗannan gumaka su ne masu ceton mu a wajen Allah dan haka muke bauta musu sai mun biyo ta kansu haka ubangiji ta'ala ya koma fada a cikin suratul zumar wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ila allahi zulfa wadanda suka riki wasu masoya suke bauta musu kuma bayan ubangiji in an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani allah sai su ce ma na'buduhum illa liyukarribuna ila allahi zulfa ai mu ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu ga ubangijin mu kusantar ba an gane ko don haka dai a nan abinda muke so ka'ida ce su suka kirkira ta kuma ka'ida ce shaydaniya ba manzon Allah bane ba ya faɗa ya ce duk abinda ya zamanto mu'jiza gaba annabi zai iya zamantowa karama ga wali wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce kuma ba haka bane ba shi kanshi wali bayyana sanin karama ta gudana a hannun shi sai in ta tabbata ba shi bane ba a karan kanshi yace bari in nuna muku wata karama a ba a karin kanshi bane ba zai ce bari in nuna muku karama wani abun mamaki shi kanshi sai abin ya tabbata ne sannan zai sanna cewa abin ya tabbata kuma kunyar ubangijin shi yake ji in dai wali ne na gaskiya saboda yana ganin kaman wani asiri ne na tsakanin shi da ubangijin shi ya bayyana ga jama'a kamar yanda Uwais ibn Amir al-Qarni lokacin da wannan al'amari ya bayyana Umar ya zo ya ce masa manzon Allah ya ce in na hadu da kai in yi kokarin in nemi cewa kai mun addu'a domin manzon Allah ya bayyana mana sifarka ya gaya mana cewa kana kai rashin lafiya ta albaras gaba ɗayan jikinka ya warke sai dai wani tabo ɗaya a bayanka kuma manzon Allah ya gaya mana kai mutum ne mai matukar biyayya ga mahaifa kuma addu'arka addu'a ce karbabba a lokacin da Umar ya nemi ya masa wannan addu'a bacewa ya daga cikin mutane ma'ana ya gudu ya shiga duniyar shi inda ma ba a san shi ba da mutane suka fara yin cha suka san matsayin shi suka san kiwon shi wanda da ku ba a san ba kowa ko menene to dan haka ita karama tana gudana ne ga hannun wali ba shi bane a karan kanshi zai ce bari in nuna muku wata karama shi kanshi sai in abin ya tabbata ne sannan zai san ya tabbata kuma in har wali ne na gaskiya to zai yi kokarin lullube kanshi domin kunya zai ji wani asiri ne tsakanin shi da ubangijin shi yake so ya bayyana a cikin jama'a dan haka maganar kai kana kiran Allah shi yana kiran ka ki na menene bambanci wanda ya kirayi wani Allah wannan ya kafirta duk wanda ya kirayi wani Allah domin ya fitar da shi daga cikin wani tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da shi banda ubangiji to wannan ya zama shirki wai ya haute ku dan kada ya nitsi ne yake kiran shi sunan malamin nashi kaga kuwa wannan shirka ce wadda take a fili duk wanda ya fada cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da shi banda Allah in ya kirayi wannan Allah ya kafirta a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun tsaya karshen aya ta 110 wanda kafin ita aya ta 106 har izuwa aya ta 109 Ubangiji ta'ala yana mana bayani game da wani al'amari wanda zai wakana a ranar kiyama shine Ubangiji ta'ala ke faɗa wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa tambaya suke maka ya munzan Allah game da duwatsu wayaya Allah zai kasantar da su a ranar kiyama waɗannan gingirman duwatsu da muke gani domin Makka gari ne wanda yake zagaye da duwatsu ko ina dutse ne sai suke tambayar manzan Allah wai waɗannan duwatsu yaya Allah zai yi da su a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya ce masa faqul yansifuha rabbi nasfa ce da su waɗannan duwatsu da kuke gani in kiyama ta yi ubangiji na zai nike su nikewa idan ya nike su duwatsu a ran nan za su zamanto tamkar wata kura wadda take abun bushewa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul waqi'a wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa a ran nan zaka ga an nike duwatsu nikewa duwatsu sun zama wata kura tamkar wata kura wadda take abun bushewa a wasu ayoyin Allah ya kamanta mana yanda duwatsu zaka ga suna tashi yanda ka san kamar auduga a wajen rashin nauyi kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wata kunul jibalu kal ihnil manfush duwatsu a yinin alkiyama za su zamanto kamar auduga wadda an fitar da anguriya ma'ana an fitar da yaya a wajen rashin nauyi haka ce yake cewa watar aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab ayinan alkiyama idan kaga duwatsu zaka yi tsammanin cewa a tabbace suke a sandira a gun su kamar yanda suke ubangiji ta'ala yace wa hiya tamurru marra sahab alhadi ga sunan suna wucewa irin wucewar shida idan aka ce shida a Hausa wani girgije wanda yake kasa kasa kusa da kasa wanda iska tana kura shi bayan an yi ruwa zaka girgije kamar hayaki yana wucewa to zaka haka duwatsu za su kasance a ranar kiyama wannan kuma wani nau'i ne na firgitarwa domin yinin alkiyama yini ne wanda yake na firgici Ubangiji ta'ala ya bayyana mana ayoyi sun wuce a lissafa yanda yinin alkiyama babu wani yini wanda yake mai razanarwa sama da yinin alkiyama wanda wannan samaniya da muke gani ba ta da wani tsaga to in kiyama ta yi za ka ga samaniya ta dare kamar yadda a yanzu Ubangiji ta'ala ya ce farji ilbasara hal tara min fukur kun marji ilbasara karratayni yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir to a ranar kiyama gaba ɗayan samaniya za ka ga ta dare mala'iku suna saukowa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila almalaikatu tanzila kamar yadda ce yake cewa as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula shine ce yake cewa idhas-sama'u munfatarat idan kaga samaniya ta tsage Ubangiji ta'ala yace a kiyama kenan, kuma ita kanta samaniya a yanzu kana ganin ta kamar misali launi wanda yake bulu ko kuma mu ce wanda yake toka-toka, to a yinin alkiyama za ta koma jajjawur yanda ka san kamar jimammiyar fata ko kuma kamar yanda ka san karfin tagulla. Shi ne yake cewa yawma takunu samahu kalmuhun wa takunu aljibalu kalihin, yinin alkiyama yini ne wadda samaniya take zamantowa kalmuhun wato kamar narkakkiyar tagulla, karfin tagulla jan karfi kamar an narkar da shi, haka samaniya za ta koma. To shi ne dai anan a takaice tambaya suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da duwatsu yaya za su kasance a yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce fa qul yansifu rabbi nasfa, ce da su ubangiji na zai nike duwatsu nikewa, fa yadhruha qa'an safsafa, a rannan ubangiji ta'ala zai bar kasa ta koma qa'an bagire safsafan wanda yake daidaitacce, la tara fiha iwajan, ba za ka ga kurumi a ban kasa wala amta ko tudu, gaba ɗayan ta Allah ya mata dibar duk wasu duwatsu da ka sani da duk wasu itace da duk wasu gine-gine, gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya nike su ba tudu ba kurumi, haka kasa za ta koma a ranar kiyama. Shi ne yace fa yadhruha, ubangiji ta'ala a rannan zai bar kasa qa'an ta koma bagire safsafan wanda yake madaidaici, la tara fiha iwajan, ba za ka ga kurani a cikinta wala amta ko tudu. Sai ya ce yawma idhin yattabi'una ad-da'iya, a wannan yini jama'a gaba daya mutum da aljan za su bi ad-da'iya mai kira na ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ce fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Shi ne ya ce yawma idhin, a wannan yini yattabi'una ad-da'iya, jama'a gaba ɗayan su za su gumi kira na ubangiji subhanahu wa ta'ala, zai yi kira kuma dole kowa ya bi. Shi ne yace la'i wajala, babu karkacewa ga kiransa, dole ne mutum ya bi, dole ne ka tafi. Sai yace wa khashi'atil aswatu lirrahman, yace muryoyi a rannan sun kaskanta saboda ubangiji, an gane ko ba wanda ya isa ya daga baki ya yi magana, kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba wa khashi'ati al-aswat, a rannan muryoyi gaba daya sun kaskanta ba wanda ya isa ya daga baki ya yi magana, lir-rahman saboda girman ubangiji, fala tasma'u, ubangiji ta'ala ya ce ba za ka ji komai na murya illa hamsa sai karin dugadigai kawai, sai karin dugadigai kamar yadda raƙun ma'in suna tafiya za ka ringa jin shif 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 karin dugadigansu, to haka ne a yinin alkiyama, ba wanda ya isa ya daga baki ya yi magana. Ubangiji ta'ala sai ya ci gaba da bayani yawma idhin la tanfa'u shafa'a, a wannan yini ceton masu ceto baya amfani ga wani illa man adina lahu ar-rahman, sai wanda Allah ya bashi izinin yayi ceto, idan yayi ceto wa radiya lahu qawla, shi wanda za a ceta kuma Allah ya yarda da fadarsa, to shi kadai ne ceton da zai yi amfani, an gane ko? Ceton masu ceto a ranar kiyama baya amfani sai ga wanda Allah ya bashi izinin yin ceto, shi kuma wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi, sannan in an cece shi sannan ceton zai yi amfani, don haka Allah ba a masa karan tsaye, ba wanda ya isa ya bigi gaba a ranar kiyama ya ceci wanda yake son ya ceta, don haka duk wanda ya ce ka bi ni zan cece ka a ranar kiyama ya wutar da hankalinka, kuma ka saki hanya madaidaiciya ka kama hanyar shanu wanda babu inda za ta fitar da kai face daji, wanda za ka bi ka samu ceton shi a ranar kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kadai ne wanda in ka bi shi sau da kafa to ubangiji ta'ala zai shigar da kai karkashin ceton shi, dan ba wanda ya isa ya ceto a ranar kiyama sai da izinin Allah. Wanda yana daga cikin dalilin da yake kara tabbatar da haka shine hadisi wanda yake cikin sahihai, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a ranar kiyama za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a, manzon Allah yace shi bi zai hada jama'a, wani ya kawo masa idan sau, wani ya kawo masa gwiwa, wani ya kawo masa madaurin wando, wani shi bi sai ya masa dizzani, ma'ana sai ya kawo mishi nan daidai kunnuwa. Manzon Allah yace wahala tayi wahala a lokacin nan, jama'a za su shawarci juna mu nemi wani ya nema mana alfarma a wajen Ubangijinmu ya rage hukunci, kowa ya san makomarsa. A lokacin nan jama'a sai su ce mu je wajen babanmu Adam alaihi salam, domin shine farkon halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana daga cikin jinsi na mutum shine Allah ya halicce shi da hannunsa, sannan ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta, kuma ya zaunar da shi a aljanna. A lokacin nan jama'a za su je wajen Annabi Adam alaihi salam su ziga shi da abin da Allah ya karrama shi da shi na matsayi. Annabi Adam sai ya ce, ni ma a yau ta kaina nake, domin na ci itaciyar Ubangiji na ya hani ne in ci, don haka ku yi gaba, ni ma ta kaina nake. Sai ya ce ku je wajen Annabi Nuhu alaihi salam. In aka je wajen Annabi Nuhu alaihi salam, shi ma ya bada iya uzurinsa, ya ce ba zai iya ba a je wajen Annabi Ibrahim alaihi salam. Idan an je wajen Annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma aka ziga shi zigawa wadda ta dace da shi, zai ce shi ma ta kansa yake ba zai iya ba. Sai ya ce ku wuce wajen Annabi Musa alaihi salam, mai yiwuwa shi ko zai iya. Idan aka je wajen Annabi Musa alaihi salam, shi ma zai bada iya uzurinsa, ya nuna kasawar shi da gajiyawarsa. Sai ya ce ku je wajen Annabi Isa alaihi salam. Idan aka isa wajen Annabi Isa alaihi salam, shi ma ya bada iya uzurinsa, ya nuna cewa ba zai iya ba. Sai ya ce ku wuce wajen fiyayyen halitta, shine manzon rahama Muhammad sallallahu wasallamu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in. A lokacin nan idan jama'a suka isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce ana laha, ni ne zan iya nema muku alhurma a wajen Ubangiji. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya fadi karkashin al'arshin Ubangijinsa. Ubangiji ta'ala ya lakanta masa wani yabo yabon da bai taɓa lakanta ma wani daga cikin bayinsa. Idan ya yabi Ubangijinsa, ya ziga shi zigawa wadda ta dace da shi, Ubangiji ta'ala sai ce masa, daga kanka roki duk abin da kake so a yau za mu baka, kuma nemi ceton duk wanda kake so za mu karɓi cetonka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, al'ummata ya Ubangijina. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya zo fagen alkiyama zauwa wadda ta dace da girmansa, a rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. A shahid a nan, lokacin da aka iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya nema mana alfarma da ceto a wajen Ubangiji a ranke hukunci, ce ai ku je na cece ku, sai da ya je ya fada a karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yabi Ubangijinsa. Bayan ya yabe shi, sannan Allah ya bashi izinin ceto, sannan kuma ya ceta. To don haka ba wanda sai ya ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini. Babu wani wanda sai ya ceto a wajen Allah a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji. Haka a farkon suratu Yunus, ina fada malin shafi'in illa min ba'di izni, babu wani mai ceto sai bayan samun izini na Ubangiji. Haka kuma ya maimaita mana a cikin suratu Sajida, malin shafi'in illa min ba'di izni. Haka kuma ya fada a cikin suratu Saba, yake cewa, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la, ceton masu ceto baya amfani a wajen Ubangiji sai wanda Allah ya bashi izinin ceto. To koda Allah ya baka izinin ceto, ba wanda kaga dama ba za ka ceta, sai wanda Allah ya yarda da fadarsa, sannan shine za a ceta, sai wanda Allah ya yarda da shi. Allah ko babu wanda Allah zai yarda da shi sai wanda ya mutu yana kan tauhidi. Duk wanda ya mutu yana kan shirka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai yarda da shi, ba zai amince ba zai bada damar a cece shi. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa kowane annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aiko, Allah ya masa garantiya kin addu'a daya daya yayi a amsa masa. Li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata wa in ikhtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah fa hiya na'ilatun in sha'a Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Manzo Allah yace kowane annabin kwa yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa, yace ni na boye addu'a ta dan cetan al'ummata a ranar kiyama. Manzo Allah yace ceto na sai ya hada dukkan mutumin da ya mutu baya shirka, duk wanda ya mutu baya shirka sai Allah ya shigar da shi karkashin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka sharadi na biyu daga cikin sharadda na ceto shine ridallahi anil mashku'i an yushfa fi, sai an samu yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shi wanda za a ceta sannan a cece shi. Dan haka anan yace yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'a, yinin alkiyama yini ne wanda ceton masu ceto baya amfani, illa man azina lahu ar-rahman, sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto, wa radiya lahu qawla, shi wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da fadarsa. Allah ko ba zai yarda da komai sai tauhidi, dan ya fada mana wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan haka wannan aya ta jimilce mana sharuda na ceto, kamar yanda in ka koma cikin suratul najm Ubangiji ta'ala ke fada wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda, ash-shahid illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u, sannan kuma wa yarda. Dan haka a cikin suratul anbiya yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada, mala'iku ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi sannan za su cece shi. Shi da sai yace ya'lamu ma baina aydihim, Ubangiji ta'ala na sanar da abinda ke gaba gare su, ma'ana abinda suka gabatar ma kawunan su na alkhairi da na sharri, wama khalfahum, kuma yana sanar da abinda ke bayan su na al'amarin duniya, ko kuma ya'lamu ma baina aydihim, Ubangiji ta'ala yana sanar da abinda ke gaba gare su na al'amarin lahira, wama khalfahum, da abinda ke bayan su kenan na al'amarin duniya, sai ya ce wala yuhiduna bihi ilma, wato bayi ba sa kewaye Ubangiji da sani, ba wanda zai ce ya san Ubangiji subhanahu wa ta'ala hakikanin sani. An gane ku, ya bayyana mana sunayensa da sifofinsa a cikin alqur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wala yuhiduna bihi ilma, cewa su bayi ba sa kewayewa da sani bihi game da abinda suka gabatar ko kuma abinda suka bari a bayansu, amma Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin duk abinda yake gaba gare su da abinda ke bayansu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wa la hadma وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوئيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَنَجِي تَعَالَى كَفَتَا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَجِي فُسْكُوكِ غَبَادَيَنْسُ سُنْ قَسْقَنْتَ لِلْحَيِّ ga ubangiji wanda yake rayayye rayuwa wanda ta kai matuka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kansa cewa na daga cikin sunayensa alhayyu kamar yanda yace Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shine anan yace wa anati wujuhu lilhayyil qayyum fuskoki gaba daya sun kaskanta ga ubangiji wanda yake rayayye rayuwa ta ubangiji subhanahu wataala rayuwa sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala an gane ko dan haka mutuwa ta kuru ga ubangiji subhanahu wataala illa kasancewar dan adam rayayye ne ubangiji ta'ala rayayye ne to amma rayuwarsa ta sha bamban da ta mu rayuwa ta ubangiji subhanahu wataala ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe an gane kuma rayuwa ce wadda take cikakka wanda wani aibi ko tawaya baya riskanta dan haka yace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga ubangiji rayayye sai yace alladhi la yamut wanda baya mutuwa kaga rayuwa ce ta sha bamban da tamu wanda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe mu ko rayuwar mu tana da farko domin nan kowa an san lokacin da aka haife shi kuma kowa akwai lokaci na zuwa shine lokacin mutuwa kuma rayuwar mu rayuwa ce ta wayayya domin rashin lafiya da wasu abubuwa suna riskanta rayuwa ta ubangiji subhanahu wataala rayuwa ce cikakka dan haka kenan kamar yanda yake da suna alhayyu to yana da sifa ita ce alhaya rayuwa sifa ce daga cikin sifofin sa dan haka yace wa anatil wujuhu fuskoki gaba ɗayan su sun kaskanta lilhayyi saboda rayayyen sarki shine ubangiji subhanahu wataala alqayyum ubangijin da ya tabbata ko kuma kace alqayyum wanda yake mawadaci da zatinsa ko kuma kace wanda ke tsaye da kansa wanda kuma kowa yana tsaye ne da shi idan aka ce alqayyum shine wanda ya kai matuka a wajen tsayawa da kansa domin ubangiji ta'ala mawadaci ne baya buƙatar komai a wajen kowa kowa mabuƙacin komai ne a wajen ubangiji subhanahu wataala wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara ubangiji ta'ala mawadaci ne ku ne talakawa ku ne kuke da buƙatar agaza muku amma shi baya buƙatar agaji mai agaji dan haka in aka ce alqayyum wanda ya kai matukar tsayuwa da kansa wanda kuma kowa yana tsaye da shi ne shine yace afaman huwa qa'imun ala kulli nafsi bima kasabat yanzu misali duk halittun da ka sani waɗanda suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin kasai bakwai ubangiji subhanahu wataala shine yake tsaye game da gudanar da lamarin su shi yake ba mu ci yake ba mu sha yake ba mu iskar da za mu shaka da duk wasu abubuwa na al'amarin mu ubangiji ta'ala yake gudanar mana da su kaga shi yana tsaye da kansa kuma kowa yana tsaye ne game da al'amarin ubangiji subhanahu wataala shi yake gudanar da kowa da komai dan haka shine alqayyum ko kace wanda yake madawwami ko kuma kace alqayyum wanda yake wadatacce da zatinsa ko kuma alqayyum kace wanda ya kai matukar tsayuwa da kansa kuma kowa yake tsaye da lamarin kowa kenan ya tsaya da kansa kuma yana tsaye game da kula da lamarin kowa sai ya ce wa kada khaba sai an gane ko dan haka kenan daga cikin wannan suna al-qayyum kenan ubangiji ta'ala yana da sifa shine qayyumiyya ma'ana tsayuwa da kanka mutum ya tsaya da kanshi bai buƙatar komai a wajen kowa wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ce ta shi shine baya buƙatar komai a wajen kowa amma mu talakawa ne mabukata ne muna buƙata abin da ke wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace wa qad khaba man hamala dhulma yace duk wanda ya dau zalunci to wannan ya tabi a yinin alkiyama wani irin zalunci ake nihi a nan ita ce shirka duk wanda ya mutu yana shirka to wannan ya tabi domin makomar sabutacce abinda ake nihi da az-zulm a nan shine shirka domin shirka ita ce laifi daya wanda ke haramta ma bawa aljanna a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar lalle yanda al'amarin yake duk wanda ya hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba tabbas Allah ya haramta masa aljanna wanda aka haramta masa aljanna a ranar kiyama shine tababbe an gane ko kenan abinda ake nihi da zalunci a nan ita ce shirka kamar yadda ubangiji ta'ala yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun wadanda suka gaskata ubangijin su suka gaskata manzannin sa wa lam yalbisu imanahum bi zulmin basu gauraye imanin su da zalunci ubangiji ta'ala yace ulaika lahum al-amnu wadannan su ne suka cancanci aminci da zama lafiya a nan duniya da makoma lahira wa hum mutaduna kuma su ne shiryayyu zuwa duk abin da suke so to dan haka da wannan aya ta sauka sai al'amari ya girmama akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tayar da hankalinsu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullahi wata aya ta sauka amma ta girmama akan mu ayyuna dam yazlim nafsa suka ce ya rasulullahi a cikin mu wane ne za a same shi bai zalunci kansa ba maza Allah sai yake cewa ayar ba kamar yadda kuke nihi ne ba yace ba ku ji ba fadar bawa wanda yake salihin bawa shine Luqman alaihi salam lokacin da yake ma dan sa gargadi yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana kada kai shirka da ubangijinka domin shirka zalunci ne mai girma yace to zaluncin da ayar take nihi shine shirka an gane ku dan babu zalunci sama da shirka shine yace wa qad khaba tabbas wato ya tabe a ranar kiyama man hamala dhulma yace duk wanda ya dauki zalunci zalunci wanda yake da shirka duk wanda ya mutu yana shirka to wannan ya tabe wal iyazu billah Allah ya haramta masa aljanna lazim mun karanta hadisin da ke nuna duk wanda ya mutu baya shirka sai Allah ya sanya shi karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji ta'ala ya haramta masa wannan ceto domin haramun ne ya shiga aljanna sai yace wa man ya amala minas salihati duk wanda ya aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ta yaya ake gane aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai shine wanda ya kunshi al'amura guda biyu al'amari na farko shine yi dan Allah al'amari na biyu shine al-mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ya kunshi waɗannan al'amura guda biyu shine ake kiran shi aiki na ƙwarai kenan ga yi dan Allah ga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ya ratse to wannan ba a kiran shi amalin salih kenan kaga al'amalin salih bayan da za a iya tabbata dole sai da ilimi sai da ilimi ka san yaya manzon Allah ya aikata wannan aiki domin ka aikata kamar yanda yake shine yace wa man ya amala minas salihati duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai wa huwa mu'min halin yana mai imani da ubangijin sa fala ya khafu zulman idan kiyama ta yi kada ya ji tsoron zulman wato shine zalunci a dora masa laifin da ba nashi ba kamar yanda a duniya ake sai alaka maka laifin da baka yi ba domin kawai ana son a wulakanta ka to yin alkiyama yini ne na adalci an gane ku ba a dora ma rai laifin da ba nata ba shine ubangiji ta'ala yace fala ya khafu zulma kada ya ji tsoron zalunci ma'ana a dora masa laifin da ba nashi ba domin Allah ya faɗa wala taziru waziratun wizara ukura sai yace wala haduma kuma kada yi tsoran wato tauye masa ladan ayyukansa alhabu shi ma nau'i ne na zalunci amma shi a tauye maka abin da yake hakkinka kai aiki na lada wanda ya cancanta a biya ka a zo a tauye maka to a kiyama babu haka ubangiji ta'ala adalin sarki ne duk abin da ka aikata na alkhairi daidai da nisa kala zarra ubangiji ta'ala yana sane da shi kuma ya kididdige kuma zai maka sakayya a ranar kiyama kamar yadda yace innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala dan haka ce yace innallaha la yudhi'u ajra al muhsinin in dai ka aikata aiki na ƙwarai kai dan Allah kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mun kankantar aikin to ka tabbata ba zai tozarta ba a ranar kiyama sai ka samu sakamakon sa kuma yin amali misqala dharratin khairan yara to shine anan ubangiji ta'ala yace wa man ya amali minas salihati duk wanda ya aikata ayyuka na ƙwarai wa huwa mu'min halin yana mai imani da ubangijin sa domin waɗannan su ne sharuɗa na shiga aljanna imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan aiki na ƙwarai duk wanda ya haɗa tsakanin imani da aiki na ƙwarai to ya cancanci shiga aljanna sai dai imaninsa da aikinsa na ƙwarai ba su isa ba su shigar da shi aljanna sai sun haɗu da abu na uku shi ne rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli manzon Allah yace saddidu yace ku daidaita ma'ana ku daidaita akan abinda aka ce ku wa qaribu manzon Allah yace ku kusanci abinda aka dora muku na dokoki ma'ana ku yi kokari ku aikata bakin iyawar sai manzo Allah yace wa alamu yace ku sani annahu dan yanjuwa ahadun minkum bi amali babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama ma'ana babu wanda aikin shi ya isa ya shigar da shi aljanna a ranar kiyama sai sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah ku kai qala wala ana manzo Allah yace wallahi ku ni aiki na yayi kadan ya tsiratar da ni a ranar kiyama yace illa an ya tagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai idan ubangiji na ya dindibe ni da rahamarsa da jin kansa kaga kenan dole ne sai mutun yayi imani da ubangiji ya biyo baya da ayyuka na ƙwarai sannan ya cancanci shiga aljanna dan haka ko ina a cikin alqur'ani idan ka karanto zaka ga Allah yana nuna waɗanda za su shiga aljanna su ne waɗanda suka hada tsakanin imani da aiki na ƙwarai imani da aiki na ƙwarai wanda aya ta gabata ubangiji ta'ala yake cewa innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man yatihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka to shi ne anan yace wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata ayyuka na ƙwarai wa huwa mu'min halin yana mai imani da ubangijinsa fala ya khafu zulman a ranar kiyama kada ya ji tsoran zalunci ma'ana a dora masa laifin da ba nashi ba wala habma kuma kada ya ji tsoran wato tauye masa haƙƙinsa ma'ana aikin da ya aikata a tauye masa a kibiyan shi lada kada ya ji tsoran haka yinin alkiyama yini ne na tabbatar da adalci sai ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya wato kamar yanda muka bayyana maka a cikin wannan sura anzalnahu haka muka saukar da wannan alqur'ani wannan littafi qur'anan wato abun karatu ne arabiyyan wanda yake yare na larabci idan aka ce qur'ani bi ma'ana al-maqru kenan waka zalika kamar yanda muka maka bayani a cikin wannan sura anzalnahu ubangiji ta'ala yace haka muka saukar da wannan littafi gare ka qur'anan abun karatu ne arabiyyan wanda yake yare na larabci wasarrafna fihi min alwa'idi ubangiji ta'ala yace kuma mun kai mun kawo a cikin sa game da kashidi da barazana la'annahum yattaquna dan wato su tsara dokokin mu aw yuhdisu lahum zikra ko kuma alqur'ani ya fara musu da wani wa'azi na musamman ma'ana ya ba su labarin al'ummun da suka gabata yaya Allah ya yi da su lokacin da suka kangare masa kenan makasudin saukar da alqur'ani a karanta a fahimci abin da yake cikin sa a tsara dokokin ubangiji shine ubangiji ta'ala yace wa kazalika kamar yanda muka maka bayani a wannan sura anzalnahu haka muka saukar maka da wannan littafi Qur'anan abun karatu ne arabiyan yare na larabci wa sarrafna fihi ubangiji ta'ala yace mun kai mun kawo a cikin sa ma'ana mun jijjuya ta kowace fuska min alwa'idi game da kashidi da barazana la'allahum yattaquna ai dan su tsara dokokin su wannan ne la'allahum yattaquna dan su kare kansu game da azaba ta wuta a ranar kiyama aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma alqur'ani ya fara musu da wani wa'azi wanda yake na musamman shine ya ba su labarin kenan al'ummun da suka gabace su da suka kangare ma ubangiji ya yayi da su kamar mutanen annabi Nuh kamar mutanen annabi Hud kamar mutanen annabi Salih kamar mutanen annabi Lut kamar mutanen annabi Shu'aib kamar Fir'auna da mabiyansa sai yace fa ta'ala Allahul Malikul Haq ubangiji ta'ala ya daukaka al-Malik sarki wanda yake mai cikakken mulki wanda sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya mulkin sa ne alhaqu sarki wanda yake matabbacin gaskiya an gane ko ma'ana ya daukaka ubangiji ta'ala ya daukaka duk wani abu wanda yake na kaskanci da aibi da komawa da baya to ubangiji ta'ala matsayin sa ya wuce haka shine yace fa ta'ala Allahu ubangiji ta'ala ya daukaka al-Maliku sarki wanda yake mai cikakken mulki alhaqu sarki wanda yake matabbacin gaskiya wala ta'jal bil qur'ani ubangiji ta'ala yace kada kai gaggawa game da karanta alqur'ani da muka turo maka min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a gama maka wahayin sa ubangiji ta'ala yace kar kai gaggawa domin a farkon al'amari idan Jibrilu alaihi salam ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi na alqur'ani kafin Jibrilu ya yi da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaggawa yana karantawa ba dan komai ba dan jin tsoron kada ya kuce masa yana fada dan jin tsoron kada ya kuce masa sai Allah ya ce kar kai gaggawa abinda ake so ka bari in an karanta maka kaji sannan kuma kai ka maimaita amma ba ana fada kana fada dan jin tsoron kada ya kuce ba a'a to a farkon al'amarin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai Allah ya turo sako na musamman wanda ke hanin shi game da haka ubangiji ta'ala yace masa la tu harrik bihi lisanaka di ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ubangiji ta'ala yace kada ka rinka motsa harshenka da karatun alqur'ani lokacin da jibril ya zo maka da wahayi di ta'jala bi dan kai gaggawa wai dan kada ya kuce maka ubangiji ta'ala yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle abu ne wanda ke kan tarar da alqur'ani a cikin zuciyarka wa qur'ana da karanta maka shi abu ne wanda yake kan fa idza qara'nahu ubangiji ta'ala yace in har mun karanta maka kenan da karatu wanda yake na jibril fattabi qur'ana kabi karatun da jibril yayi yanda ya karanta kai ma ka karanta thumma inna alaina bayana sannan bayanin abinda alqur'ani ya kunsa abu ne wanda ke kan mu za mu maka bayani to shine anan Allah yace masa wala ta'jal bil qur'ani kada kai gaggawa game da karanta alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a gama turo maka sakon kafin a gama maka wahayi kiran kafin a gama wahayin to kada kai gaggawa ka ce sai ka karanta kai hakuri har ya gama karantawa sannan kai kuma ka karanta wa qur rabbi ubangiji ta'ala yace ci ya ubangiji na zidni ilma da damin ilimi da fahimta game da wannan alqur'ani da ka saukar mu wannan aya ita ce ayar da malamai suka ce a cikin dukkan ayoyi na alqur'ani waɗanda suke bayani game da fadala ta ilimi da matsayin sa da darajar shi da kimar shi to babu aya mafi fitowa fili wanda ta yi bayani sama da wannan aya wa qur rabbi zidni ilma ci ya ubangiji na ƙara min ilimi wani ilimi shine sanin hukunce-hukuncen shari'a. Saboda in aka ce ilimi, farko wanda zai karɓa sunan ilimi shine ilimi na addini. An gane ku, shine ilimi, in aka ce ilimi shine ilimi a farko kenan. To dan haka kasancewar anan malamai suka ce, kamar yadda Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa Allah bai umarci manzonsa cewa ya nemi a ƙara masa wani abu in banda ilimi. Inda akwai wani abu wanda ya fi ilimi daraja da martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, to da shi Allah zai ce manzonsa ya nemi a ƙara masa. Kaga ba a ce masa ba ce ya Ubangiji na ƙara mun dukiya, ko ya Ubangiji na ƙara mun mulki, ko ya Ubangiji na ƙara mun ƴaƴa. Iya abinda Allah ya faɗa masa wa qur rabbi zidni ilma, ce ya Ubangiji na ƙara mun ilimi. To don haka duk wanda yake buƙatar ɗaukaka a duniya da lahira, hanya ce ɗaya-ɗaya shine neman ilimi. Farkon ilimi ko shine ilimi na addini, shine abinda ya zama wajibi mutum ya nema. An gane ku? Sannan aya ta biyu wadda take biyar wannan aya a wajen bayani mai gamsarwa game da daraja ta ilimi, ita ce aya da ke cikin suratu Ali Imran. Wadar Allah subhanahu wa ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim innad dina inda Allahi al-islam. Ubangiji ta'ala ke fada, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah ya shaida da kansa, ya tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi. Sai ya ce wal mala'ikatu, mala'iku ma sun shaida da haka, sun tabbatar a saman bakwai ko a ƙasan bakwai ba wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah da ya halicci halittu. Sai ya ce wa ulul ilmi, ma'abuta ilimi su ma sun shaida, sun tabbatar da haka. Kaga shaida ce mai girma, shaida ce ta wahadaniya, kadaitakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. To amma wane ne shaida na farko? Ubangiji ta'ala shi ne shaida na farko, shi da kanshi ya shaida, ba wanda ya cancanta a bauta masa banda shi. Akwai shaida sama da ta Allah? Babu. Sannan su wane ne shaidu na biyu wanda Allah ya biyo baya da su, ya biyanta da su, su zame mai shaida cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa banda shi? Su ne mala'iku. Sai ya ce wal mala'ikatu, mala'iku ma sun shaida da haka. Shaidu na uku sai Ubangiji ta'ala ya ce wa ulul ilmi, da ma'abuta ilimi. Malamai suka ce wannan aya tana tabbatar da ilimi shi yake gaba da komai. Inda akwai wani abu wanda ya fi ilimi, to da su Allah zai zo su zame masa shaida. Kaga ba a ce ba da ma'abuta mulki, ko da ma'abuta dukiya, ko da ma'abuta ƴaƴa, ce aka yi wa ulul ilmi, da masu ilimi. To don haka dai a takaice wannan aya tana nuna ilimi ya fi komai. Don haka Abu Ishaq al-Albiri, Allah ya ji kansa a cikin manzumarsa, yake cewa ja'alta da mala fawqa da ilmi jahalan la'amruka fil qadiyyati ma adalta. Ja'alta da mala fawqa da ilmi jahalan la'amruka fil qadiyyati ma qadaita. Yace kai wawa ka mai da dukiya tafi ilimi. Yace rantsuwa nake da Ubangiji game da wannan hukunci, yace baka yi adalci ba, ilimi shi yake sama da komai. Duk wanda Allah ya bashi ilimi, to an hada masa alkhairin duniya da lahira, iya abin da ya rage masa aiki. To shine anan yace wa qur rabbi, ce ya Ubangiji na zidni ilma, ƙara min ilimi. Shine sanin alqur'ani da fahimtar abin da yake cikin sa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa laqad ahidna ila adama, tabbas wato mun yi alƙawari ga annabi Adam, shine da muka zaunar da shi aljanna, muka masa kashidi da barazana, muka ce masa akwai wata itaciya ɗaya ɗaya, to kada ya kusance ta da ci. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Da shi da matarsa Hawwa, Ubangiji ta'ala ya zaunar da su a aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce an bude muku kofa, an gane, wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, ku ci game da ƴaƴan itace na aljanna a yalwace duk inda kuka so, ba inda aka sanya muku tsare, ko ina kuna iya shiga ku ci. amma sharadi Allah zai ce wala taqraba hadhihi shajara, wannan itaciya kada ku kusance ta da ci. Ubangiji ta'ala ya ce fatakuna minal zalimin, sai ku zamanto daga cikin masu zaluntar kawunansu. To wannan alkawari ne Allah ya ma annabi Adam ya masa wasiyar cewa ya ja kunnansa cewa wannan itaciya shi da matarsa kada su kusanci wannan itaciya da ci. Shine Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu, gabanin haka Allah ya ce mun yi alkawari ga annabi Adam shine lokacin da muka zaunar da shi gidan aljanna muka ba shi izinin ya ci kowace itaciya banda itaciya daya daya idan yana da bukata. Ubangiji ta'ala ya ce fa nasiya Adam, wato sai ya manta alkawalinmu, walam najid lahu azma. Ubangiji ta'ala ya ce bamu samu ba juriya ga annabi Adam, ma'ana bai jure ba, ya dau hakuri, ya nisanci abinda Ubangiji ta'ala ya hane shi. Kenan anan Allah yana tunatar da manzonsa cewa kada yayi mamaki warware alkawalin da su waɗannan mutane suka yi, wanda Yahudawa da Nasarawa sun yi alkawali. In manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa za su yi imani da shi su bi shi, sai suka warware wannan alkawali. Alkawali ne suka yi tsakaninsu da Ubangijinsu, sun karanta a cikin Attaura da Injila, sun ga sifofinsa, kuma sun yi alkawalin za su bi shi. Amma da ya bayyana saboda hasada da girman kai suka ki bin shi. To shine Allah yake tunatar da shi, yace wala qad ahidna ila adama, yace gabaninsu min qablu, shine yace wala qad ahidna ila adama min qablu, gabaninsu Ubangiji ta'ala yace mun yi alkawari ga annabi Adam, muka masa wasiya, muka galgade shi cewa kada ya kusanci wannan itaciya da ci. Fa nasiya, si ya bar alkawalinmu, walam najid lahu azma. Ubangiji ta'ala yace bamu samu ba wato juriya game da annabi Adam. To kaga su menene kenan yafi dacewa akan warware wannan alkawari da suka yi, abin da ya zama wajibi akan su, su tuba su koma zuwa ga Ubangiji su yi imani da manzansa. Kamar yadda shi annabi Adam alaihi salam da ya ci itaciyar da Allah ya hane shi ya ci, haka ya ci gaba komawa zuwa ga Ubangijinsa, ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, ya kaskanta kanshi zuwa ga Ubangijinsa shi da matar shi Hawwa, suka ce ya Ubangiji mun zalunci kawunan, in har baka gafarta mana ba ka ji kanmu, to tabbas zamu zamanto daga cikin tababbi. Kamar yadda zamu ga bayani anan, annabi Adam da ya ci wannan itaciya ya koma zuwa ga Ubangijin shi, kuma Ubangijin shi ya karɓe shi, ya karɓi tubansa. Shine ya ce walam najid lahu azma, Ubangiji ta'ala ya ce bamu samu ba juriya ga annabi Adam, ma'ana bi jimri ba. Idan aka ce al'azm shine mutum ya tabbatar da zuciyarsa da niyyar shi akan aikata wani abu da ya sa gaba, ba gudu ba ja da baya. To annabi Adam bai nace ba akan haka, ma'ana akan nisantar wannan itaciya. Ubangiji ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ika, ba mutananka labari lokacin da muka faɗa ga mala'iku gaba ɗayansu. Ubangiji ta'ala ya ce usjudu li Adam, ku yi sujada ga annabi Adam. Fasajadu, gaba ɗayan mala'iku suka duka suka yi sujada ga Adam kamar yadda Allah ya umarce su. Illa Iblisa, Ubangiji ta'ala ya ce sai dai Iblis a ba ya ki ya duka ya yi sujada ga Adam kamar yadda Ubangijinsa ya umarce shi. Me ya hana Iblis ya duka ya yi sujada ga annabi Adam? Shine hasada da girman kai, kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin suratul baqara, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, ko kuma kamar yadda can cikin suratul sad, illa iblisa stakbar, sai dai iblis shine yayi girman kai, yake dukawa yayi sujada ga annabi Adam, ba komai ba, kawai girman kai ne da hasada. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fasajadu, mala'iku gaba ɗaya sun duka sun yi sujada ga Adam alaihi salam, illa iblisa, sai dai iblis a ba ya ki ya duka ya yi sujada ga annabi Adam, ya yi girman kai, ya yi wani mummunan kiyasin, sai ya ce ni na fi dacewa Adam ya duka ya mun sujada da ni in mai sujada. Menene ya ce? Domin kai Ubangiji, domin ya Ubangiji na, ka halicce ni ne da wuta, shi kuma ka halicce shi da laka, da wuta da laka wa ke gaban wani, a haɗa su a gani wa zai ƙone wani. yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din. Ubangiji ta'ala sai yace fa kulna ya Adam, sai muka fada ga annabi Adam, muka ce masa inna hadha, wannan iblis da kake gani aduwwun laka, babban makiyinka ne, wali zaujinka kuma makiyin matarka ne. Fala yukhrijannakuma min aljannati. Ubangiji ta'ala yace nace Ubangiji ta'ala yace da Adam da matarsa, fala yukhrijannakuma min aljannati, kada ku saki wato iblis ya fitar da ku daga gidan aljanna. Fatashika, Ubangiji ta'ala yace in har ka saki ya fitar da ku, fatashika, to zaka wahala. Wannan lokacin da Allah ya zaunar da annabi Adam da matarsa a gidan aljanna, Allah ya musu wannan gargadi da ya hane su kamar da cin wannan itaciya. Sannan Allah ya bayyana masa cewa iblis fa makiyinsa kuma makiyin matar shi ne. Fala yukhrijannakuma min aljannati, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku yadda ku bari ya fitar da ku daga aljanna. Fatashika, in har kuka saki ya fitar da ku, to zaka wahala. Ubangiji ta'ala ya ce masa inna laka, lalle na gare ka, Allah ta ju'a fiha, a gidan aljanna ba za ka yi yunwa ba. An gane ku, domin ukuluha da'imun wa zilluha, abincin aljanna duk ne, ma'ana baya yankewa. Nan ba za ka gani abinci yana yankewa rani ko damuna, shi abincin aljanna baya yankewa. Ukuluha da'imun, ya'yan itacenta Ubangiji ta'ala ya ce madawwama ne. Wa zilluha, haka inuwar aljanna madawwamiya ce, ba ta da cizana. Ba maganar cewa inuwa ta janye bari mu koma wuri kaza, a'a, inuwa ce wadda ba ta gushewa, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa zillin mamdud, da inuwa wadda take miƙaƙƙa, wadda ba ta yankewa. Shine yace inna laka, lalle na gare ka, Allah ta ju'a fiha, a gidan aljanna ba za ka yi yunwa ba. Wala ta'ara, Ubangiji ta'ala yace kuma ba za ka tsiraita ba. An gane ko, babbar bukata ta dan adam ya samu abincin ci, ya samu tufafi, shine babban abu wanda yake larura ta dan adam kenan. Ka wadatu da abinci, ka wadatu da tufafi. In ka samu abincin ci, ka samu tufafi, to komai ya kare. Duk sauran wani abu da zai biyo baya na fila ne. Shine yace inna laka, Allah ta ju'a fiha, lalle na gare ka, a gidan aljanna ba za ka yi yunwa ba. Wala ta'ara, Ubangiji ta'ala yace kuma ba za ka tsiraita ba. Sai yace wa annaka la tadhma'u fiha, kuma lalle kai Adam wato ba za ka yi kishirwa a aljanna. Wala tabaha, yace kuma ba za ka shiga hantsi balantana ya cutar da kai, babu wani hantsi, inuwa ce ga ta miƙaƙƙa. Kaɗan daga cikin kenan ni'imomin aljanna, a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana. Sai ya ce fa waswasa ilaihi shaytan, wato shaidani sai ya jefa wasi ga annabi Adam. Kala, sai ya ce ya Adam, ya kai Adam, hal adulluka ala shajarati lkhuldi, shin ko kana buƙatar na nuna maka itaciya ta dawwama, wa mulkin la yabla, da mulki wanda baya tsufa baya karewa. An gane ku, duk wani mulki da ka sani na duniya tsufa yake, a gaji da shi kuma karewa yake, kamar yanda yana da farko yana da ƙarshe. Shi kuma mulki wanda yake na aljanna baya tsufa baya karewa, ba a gajiya da shi. Shine yace hal adulluka ala shajaratil kulli, shin kana buƙatar na nuna maka itaciyar dawwama, ma'ana duk wanda ya ci ta zai dawwama, ba zai mutu ba. Wa mulkin la yabla, kuma da mulki na musamman la yabla, wanda baya tsufa a gashi da shi ko ya kare. Haka yayi wannan wasi ga annabi Adam. Fa akala minha, amma da ya jefa masa wannan wasi, kuma sai da ya masa rantsuwa da Allah. Wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin, yama Adam da matarsa rantsuwa da Allah, yace lalle ni gare ku ina daga cikin masu nasiha. Wannan gargadi ne nake maka, abinda zai amfane ka da ce ka ci wannan itaciya, zaka samu dawwama, kuma zaka samu mulki wanda baya karewa. Ubangiji ta'ala yace fa akala minha, kamar yanda ya faɗa a cikin suratul a'raf, fadallahuma bi gurur, shine yace fa akala minha, wato sai suka ci daga wannan itaciya da Allah ya hane su su ci, cin su ke da wuya. Fa badat lahuma sawatuhuma, al'auratu ta ke yake sai ta bayyana, tuttubafin da yake jikin su sai ya zube, al'aura ta bayyana. wa tafika yaksibani alaihima min waraqil janna. Adam da matarsa sai suka hadu suna famar damfara wato ganyen itace na aljanna a cikin su domin su kare al'auran su. An gane ko duk wanda yake dan Adam ba yanda za a yi mutum ya bar wani ya ga al'auran sa, saboda kasancewar a yanda Allah ya dabi'antar da dan Adam, sai dai in ya canza ma kansa wannan dabi'a ta hanyar wahayin shaytani. To a lokacin da al'aurar su ta bayyana, Adam da matarsa sai Ubangiji Ta'ala yake cewa qafika yaksifani alaihima min waraqil janna, sai suka hadu yaksifani alaihima suna damfarawa a jikin su min waraqil janna game da ganyen itace na aljanna, yanda za su kare al'aurar su kar wani ya gani. Wa asa Adamu rabbahu, Ubangiji Ta'ala yace Adam ya saba ma Ubangijinsa fagawa. An gane ko shine fagawa ya aikata kenan abinda bai dace ba ya aikata, ko kuma fagawa kenan ya kuskure ma tafarki wanda yake na aljanna. Domin in aka ce kaman algiwaya, wato shine abdalala, mutum ya kauce ma tafarki madaidaici, ba ana nihi ba ya hallaka, ana iya cewa ya kuskure ma tafarki na daidai, ko kuma ya kama hanya ta hallaka. Amma Ubangiji Ta'ala da jin kansa sai ya dawo da shi, shine Allah ya karbi tubansa. Shine ya ce wa asa Adamu rabbahu, wato Adam ya saba ma Ubangijinsa ya ci itaciyar da ya hane shi fagawa, sai ya kuskure ma tafarki wanda yake madaidaici, shine tafarki na aljanna, domin ya aikata abinda bai dace ba ya aikata. Shine can Ubangiji Ta'ala ya ce ma balla sahibukum wa ma gawa, sai ya ce kun majtabahu rabbuhu, sannan Ubangijinsa sai ya zabe shi, fataba alaihi, Ubangiji Ta'ala ya ganar da shi tuba, ya tuba kuma ya karbi tubansa wahada. Ubangiji Ta'ala ya shiryar da shi, shine ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, shine Allah ya ganar da shi tuba. Shine ya ce kun majtabahu rabbuhu, sannan Ubangijinsa ya zabe shi, fataba alaihi, ya ganar da shi tuba, ya tuba, shine ya ce wahada, ya shiryar da shi zuwa fadar wannan addu'a, ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ubangiji Ta'ala ya ce qala habita minha jami'a, Ubangiji Ta'ala ya ce kai da matarka ku sauka gaba ɗayanku, minha wato daga cikin aljanna, ba'dukum li ba'din adu, junanku Ubangiji Ta'ala ya ce makiya ne ga juna, ma'ana za ku ringa gaba da juna. Fa in ma ya'tiyannakum minni huda, Ubangiji Ta'ala ya ce in har shiriya daga wajena ta zo muku, to fa manittaba'a hudaya, ku tabbata cewa duk wanda ya bi shiriya ta, ya bi manzanni na, ya karbi sakonnin da suka zo da shi, fala yudillu, wato ba zai kauce ma tafarki madaidaici, wala ya shiga kuma abuwa kiyama ba zai tsiya ta ba makomar shi ta zaman tuta. Hanyar samun tsira a duniya da lahira hanya ce daya daya, hanyar bin shiriya ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala, wanda manzanninsa suka zo da ita. Shine ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni huda, ya ce idan shiriya daga wajena ta zo muku. Kina wannan ana magana da ƴaƴan Adam alaihi salam, shine manzanni da Allah yake turo su da littattafai. Sai ya ce fa manittaba'a hudaya, duk wanda ya bi shiriya ta, kina wanda manzanni suka zo masa da ita, fala yudillu, ba zai kauce ma tafarki madaidaici, wala ya shiga kuma ba zai tsiya ta ba a gobe kiyama. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake ce mana taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, manzo Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu, matukar kun yi ruko da su, manzo Allah yace har abada ba za ku bace ba, sai yace alqur'ani da sunnata, alqur'ani da sunnata. Dan haka alqur'ani da sunna wato sune shiriya, maganin bata kenan. Shine yace fala yudillu, ba zai kauce ma tafarki madaidaici, wala ya shiga kuma ba zai tsiya ta a ranar kiyama, makomar shi ta zaman tuta. Sai yace wa man a'rada an zikri, duk wanda ya fushire ma alqur'ani na, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Ubangiji Ta'ala yace lalle ya cancanci rayuwa wadda take kuntatacciya. Abdullahi dan Mas'ud da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda da Abu Sa'id al-Khudri suka ce abinda Allah yake nihi da rayuwa kuntatacciya ita ce azaba ta kabari, sai ya kai kinan hakan kare shi sun saba saboda matsewar kabari, waliyazi billahi. Dan haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da azaba ta kabari. Kafin ma kabarin zaka ga rayuwar duk wanda ya ba alqur'ani baya da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da shi yake da mallakar duk abin da yake cikin duniya, zaka samu rayuwar shi a gurtace take, ba shi da kwanciyar hankali, ba shi da jin dadi. Samun kwanciyar hankali da jin dadi da nutsuwa na karkashin bin tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Dan haka wani daga cikin magabata yake cewa lauya alamul muluku wa abna'uhum ma nahnu fihi la jadaduna alayhi bisuyu, yace inda a ce sarakuna da ƴaƴansu sun san irin abin da muke ciki na hutun zuciya da nutsuwa da walwala, gaya kuma alhali babu kwabo a rijihunmu, yace da sun ringa saran mu da takobi domin su amshi saboda ba su da kwanciyar hankali, a kuntace suke. Zaka same su galibi wasu sai an musu allura ta kwayoyi, sannan suke samu su dan rumsa, kai kuma ga kabarci haddasa ne ba, kuma babu kwabo a jikinka, kuma zuciyarka gata a cikin walwala da farin ciki da murna, babu abin da ya dame ka, babu ta hanyar da ake samu irin wannan nutsuwa sai hanyar bin Allah. Duk wanda ya bi hanyar Ubangiji subhanahu wataala ta farkin da manzanni suka zo masa da ito, Allah ya yi alkawarin ba shi rayuwa da daɗa a nan duniya, sannan da gidan aljanna a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wani dan uwa da muke tare sai ya ga wani yana kwance akan banci, yana barci yana barci, sai ya faɗo. Shi kuma mai hali ne, sai ya ringa rantsuwa da Allah, cewa yake wallahi irin wannan barci nake nema da kudina, yace amma na kasa samu shi. Barci ne ba yake, kuma wai ba daddare ba da rana akan banci ya faɗo. Shi cewa irin wannan barci nake nema. Shi wanda ya faɗan bai da jikka biyar a jihun shi. Shi kuma wanda yake nema irin wannan barcin Allah kada ya san abin da ya mallaka. To kaga kenan, shi lalle ana samun hutu ne ta hanyar bin Allah subhanahu wa ta'ala, ta hanyar na ake samun kwanciyar hankali. Don haka shi ne a nan ya ce duk wanda ya bijire ma alqur'ani, to fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Ubangiji Ta'ala ya ce lalle ya cancanci rayuwa wadda take kuntatacciya tun a nan duniya. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, Ubangiji Ta'ala ya ce a ranar kiyama kuma za mu tada shi yana makaho. Bayan wannan rayuwa mai kunci kuma Allah zai saka masa shaidani, ya zame masa aboki na kuti da kuti, duk inda yake yana tare da shi, ya kwanta tare da shi, ya tashi tare da shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Zukhr, wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, duk wanda ya bijire ma alqur'anin Ubangiji, to Ubangiji Ta'ala ya ce mun yi alkawarin za mu saka masa shaidani, fa huwa lahu qarin, wannan shaidani zai zame masa aboki na kuti da kuti, su ringa raba aya daya, ya kwanta tare da shi kuma ya tashi tare da shi, waliyazi billahi. To shine anan bayan rayuwa kuntatacciya, bugu da ƙari Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, a ranar kiyama za mu tada shi yana makaho. Qala rabbi, sai ya ce ya Ubangiji na, lima hashartani a'ma, dan me ka tada ni makaho a yau, wa qad kuntu basira, alhali na kasance ina gani a duniya, kuma yau a ce na tashi a makaho. Qala, sai Ubangiji Ta'ala ya bashi amsa, atatka ayatuna fa nasitaha, ayoyinmu sun zo maka fa nasitaha, ka watsar da su, ka bijire, ka kauda kai, baka bi su ba. Wa kadhalika al-yawma tunsa, dan haka sakamakonka a yau, Ubangiji Ta'ala ya ce tunsa, za a barka a cikin wuta. An gane ko? Tunsa, za a barka a cikin wuta, ba ma'anar ba cewa za a manta da kai, domin lafazin annisiyan a larabci na daukan ma'anar attark, ma'ana kabar abu ka watsar da shi, sannan yana daukan ma'anar shagala, ma'ana mutum kwata-kwata ya manta da abu. To shine anan Allah ya bashi amsa cewa kazalika haka al'amarin yake, atatka ayatuna ayoyinmu sun zo maka, fanasitaha ka watsar da su, wa kazalika al-yawma tunsa, dan haka kai ma a yau Ubangiji ta'ala yace za a watsar da kai a barka a wuta a manta da kai. Wa kazalika najzi man asrafa, Ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka saka wuta maka haka muke saka wuta ma duk wanda ya wuce maka dida rawa. Me ake nihi da al-israfu? Anan duk wanda ya shirka, shi ma in ya shiga cikin wuta za a bar shi, ba za a fito da shi ba. Walam yu'min bi ayati rabbi, bi imani da ayoyin ubangijinsa, shi ma haka zamu masa, in mun sanya shi zamu bar shi. Wala azabul akhirati, ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle azaba ta lahira ashaddu, ita ce mafi tsanani game da azaba ta duniya, wa abqa kuma ita ce mafi dawwama. An gane ko? Azaba ta lahira ta fi azabar duniya tsanani, kuma azaba ta lahira ita ce azaba wadda take mafi dawwama, saboda duk azaba ta duniya bakin ta je kafin ka mutu. In ka mutu, shi kanshi wanda yake azabar zai barka, ko ya mutu ya barka, ko kuma kai ka mutu ka bar shi. To shine yace wala azabul akhirati, lalle azaba ta lahira ashaddu, ita tafi tsanani game da azaba ta duniya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wutar nan taku ta duniya, manzon Allah yace yanki ne daga cikin yanki 70 na wutar lahira. Duk zafin wutar duniya sai ka ninka zafin ta so 70 zai baka gurgudan zafin wuta wanda take ta jahannama. Sannan yace wa abqa, kuma ita ce mafi dawwama. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.